بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله dan uwa malam Abu Waisa Allah ya saka mishi alkhairi yayi wa'azi mai ratsa jiki kuma ya tattauna kusan dukkanin mas'alolin duk da yake yana cewa wai ba wa'azi zai ba to Allah ubangiji ya gafarta mana mu da shi gaba daya jama'a musulmi wannan matashiya kamar yadda ya ambata tana cikin hadithus sa'a wato abinda ake ciki abinda ake yayi tattaunawar da ko ina ita ake malaman mu a wannan ƙasa Allah ya saka musu alkhairi zamu ga cewa a waɗannan kwanaki cikin wannan lokaci da muke sun ta yin hudubobi da wa'azuzi da nasihohi da firarraki a gidajen watsa labarai dan kokarin wato kwantar da wutar fitinar take ne ma ta tashi da kuma kokarin nuna wa mutane cewa ga yadda tsarin addini ya shimfiɗa da neman mafita ita cuta idan tana damun mutum dole sai an sha maganin da ke warkar da ita za ta warke mai ciwon ciki bai shan maganin ciwon kafa kuma ya ce dole haka yake so a yi wataƙila zai sa kanshi a cikin wani sabon ciwo wanda babu shi wannan shine abin da galibi mu sauran mabiya muka ɗauka cewa abin da muke ganin wato waraka gare mu shine bari mu fara zage-zage da ƙoƙarin ta da zaune tsaye ko da an ce mana ba haka bane mu ce to mu dai haka muke so a yi za a fasa kowa ya rasa saboda haka dole ne mu yi godiya ga malamai mu na wannan ƙasa malamai mu na ahlus sunna akan dagewa da suka yi suka sarye da mutuncinsu don al'ummar nan ta samu mafita ba su damu da cin mutunci da cin zarafi da zagi da wato wawayen cikin mu suke musu ya Allah ka raka kama mu da wautar wawayen cikin mu Allah ya gafarta mana ga baki da wato wannan mas'ala ta ina mafita da ake magana kamar yadda na faɗi a wani tattaunawa da muka yi a keɓance ni ina ganin tafi ƙarfin wa'azin mutum ɗaya tafi ƙarfin lacca ƙwaya ɗaya ana buƙatar wato sai an taru an yi gayya an haɗa ƙarfi da ƙarfe sannan za a iya wato lalubo hanyar da za a bi don canza akalar wannan mummunar gangara da al'ummar mu ta faɗa kuma idan mutum ya kalli halin da al'umma take ciki alal misali mu ɗauka abinda malam ya taɓa game da halin ƙuncin rayuwa wato talauci wanda ya riga ya yi wa mutane ɗaurin minti sun da inda ka zagaya za ka ga asar na talauci a cikin al'umma duk da akwai masu kuɗi akwai wanda suke riƙe da manyan kaya amma talauci ya durfafi percentage mai yawa sama da 80% na 'yan Najeriya kamar yadda ake faɗa a lissafe-lissafen ƙididdiga suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci wanda ba su da abin da ma za su yi kalaci za su wayi gari ba su san me za su ci ba marece zai yi ba su san me za su ci ba an daina ma yayin three square meal batun kiwon lafiya batun ilimin 'ya'yansu duk wannan ba ta shi ake ba haka idan ka kalli halin tsaro wato security a ƙasar nan yadda ya damalmale babu abin da za a faɗa wanda kowa bai sani ba yawaitar masu tada ƙayar baya da 'yan kama ɗaure kidnappers kenan da makamantansu da yanzu fashi ma ya zama ƙauyenci an daina yayin fashi da makami da ake an wuce wannan wurin da rigingimu da iri-iri daban-daban a yankuna wanda sun riga sun yi mana da'ira hakanan kuma shi kanshi harka addinin abinda muke ganin ya rage mana muna ta cewa a kai shi ma yana cikin imuwa imo da yake ciki ta fuskar wato an wayi gari da dama daga cikin waɗanda ba suke tsoma baki a cikin harkar addinin ba ma malamai ba ne akwai 'yan bana na iya da 'yan shigegi da waɗanda na bai kira su da suna arruwaibida 'yan ƙananan mutane masu tsoma baki a cikin al'ummar addini sun baza gari musamman sakamakon samun sauƙin yaɗa duk abin da kake so ta social media kowa ya zama producer ya zama cameraman ya zama wato mufti al'ala daga inda yake kai a ɗakin matar shi zai iya harba duk abin da ya ga dama ya tafi ala qul duk inda yake so ya kai shi babu babba wanda yake jin nauyin sa ko ake ganin girman sa ba wanda tijo da ya isa ko wani malami ko wani mai sarauta yanzu a ƙasar nan wanda ya isa ya magana a ce kowa ya saurara shi za a samu wasu waɗanda ba su kai su ma iya ganin shi ba inda sun je neman shi wato ba su kai daraja da za a ba su appointment su ga wannan mutumin ba amma za su iya hawa kan social media su cinye mutunci su zage shi sau shugaba ne ko malami ko mai sarauta ko dattijo ko wanda ya kamata a mutunta ba wanda aka san mutuncin shi haka in ka kalli halin tattalin arzikin kasar a matsayinta na kasa da irin basussuka da suka dirkake mu dan dai kawai ma ba ruwan mu ne da za a lissafa ko dan Najeriya bashin da ake mishi sai ka kasa bacci amma ba ruwan kowa sai kai baccin ka tashi oho kai ma baka san da aka ce bashin ba ban san san da za a biya tattalin arziki ya rikirkice ba amma san abin da ake kawai shine trial and error ana gwajin wato a gwada ko zai tashi ko bai tashi ba gwajin jirgi irin na wasan yara din ga kuma al'amarin mulki da siyasa shi ma yake cikin dimuwa ƴan siyasar mu galibin su ba su da wani agenda ta kai su kan mukamu illa san mukamin kawai wato da suka hau su ma ba su san me suke so su yi ba da daman su ma ba su san ko da su san su yi ba su san ya za su yi su aikata ba mafi yawan wanda suke zaune a majalisar dokoki da sunan masu kafa doka ba su san ma dokar Najeriya ba ba su taba karanta constitution din daga bango zuwa bango ba ba su da lauyoyi masu ba su shawara ya ake yin doka kawai sun daije ne su ma su samu nasu rabon a cikin national cake haka waɗanda ake ce ma gwamnoni ko ake ce ma abin nan kwamishinoni ko ministoci duka kowa kawai yana ɗiban rabon shi ne ya je ya ci gaba da bacci babu wanda yake da ƙasa a zuciya yadda muka ji an ce sayyidina Umar baya bacci dare da rana yana tana al'ummarsa kaga halin siyasar mu yana da ban tsoro da kuma wannan rarrabuwar kai ta al'umma kowa ya kama gabansa based on ƙabilanci ko bambancin ra'ayi ko bambancin yanki ko bambancin addini ko bambancin aƙida gashi nan intima'at hadith wala haraj saboda duk ta inda ka kewaya za ka ga cewa ƙasar tana cikin wani hali ne wanda ba a san me mustaqbalinta ba saboda ya zama wajibi akan masu hankali a cikin al'ummar mu da dattawanta da masu ilimi na Arabiya da na boko dole su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin cewa ya za a dawo da kafan da ƙasar nan kan siti dole a zauna a yi matuƙa hanci to mu a matsayin mu na almajirai masu ɗan karambani a cikin harkar karatu dole in za mu yi maganganun mu to za mu kalle su ne daga hasken Qur'ani da hasken annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma yanzu zai kalle su daga hasken ilimin da ya koya tattalin arziki ko doka ko siyasa ko tattali ko makamancinsu ba shakka kamar yadda Malam Abu Waisa ya ambata jazakallahu khairan nasoshin alqur'ani mai girma da yawa sun gwada mana cewa dama za a yi haka hadisai ko karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin alamul nubuwa cewa za a ga irin waɗannan zaman nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alal misali a cikin hadisin Muslim yana cewa ma ya'tikum zamanu illa kana alladhi ba'dahu sharrun min babu wani zamani da za a yi face na bayan sa sai ya fi shi matsala sai ya fi sharri a ni da shekaru irin nawa misali sannan na fara bude ido zamanin shagaraki shagaruwancin Allah ya gafarta mu lokacin wata jam'iyya mai masara din tun daga lokacin ni da iya sani na har yau kuma na san dai mai shekaru na zai faɗi wannan iyayenmu da suka girme mu za su faɗa abin da ke baya zamanin Gawan zamanin har zuwa zamanin Sardauna ko zuwa zamanin jamhuriya ta ɗaya cewa tun daga lokacin har yau duk zamanin da ya zo sai an ce kai garajiya da shagari ya wuce ana zagin shagari har aka kai ga Buhari ya mai juyin mulki amma sai aka ce gara shagari da Buhari ya wuce Buhari na farko aka ce aka zo baban gida ko aka ce gara Buhari baban gida ya zo ya iya nashi ana ta wayyo 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 da ya wuce zamanin shirka ya zo ana cewa wa qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati bama zibtum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum ay ba'athallahu min ba'dihi rasula shin kan kafin ma ya fahimci kasa sa abace suka ture shi gefe guda suka ci gaba da yin nasu ina da wayau na zamanin abata na san ina ma gama secondary school na san irin wahalar da aka sha kamar da malai ya fada za ka ga mutum da riga daya wani ma bai da wando da bari riga daba around 1995-96 mutane sun ci kanyensu a kasar nan abata ya dandana musu wato ya gasa musu gyada a hannu daga baya Allah ya dauki ran abata Allah ya gafarta mai sai aka zo cewa ashe abata gwarzo ne ashe mutumin kirki ne ashe ba a fahimce shi bane yan daga abata aka zo aka shiga wannan sabon demokradiya aka dauko wancan dan ogunan aka sashi yazo yayi abin da zai yi shi ma dai ba a fahimce shi ba shi ma bai fahimci kasar ba aka rasa gane kan me yake amma fa da ya wuce shi ma da aka ce ashe mutumin kirki ashe arnan kwarai aka zo aka sa Malam Umar Musa Yar'adua Allah ya gafarta mishi sanda aka sa Malam Umar Musa Yar'adua gaba ɗayan arewa suka hada kan ba sa san shi suka dinga mishi mummunan fata dan munan alkaba'i shi kuma yayi kamar bai san suna yi ba yayi ya abin da zai yi rayuwa ta yi gajarta Allah ya dauki rayuwarsa Allah ya gafarta mai abokin tikitin sa ya gaje shi ko to a lokacin ne galibi aka fara nuna ma shugabanni yatsa a hanci wannan mutumin kasar mai sunanta ma Bayelsa din nan ya sha wahala annan mutan dan gaskiya ba daga mai kafa ba ana ganin ma kamar wani dan fashin mukami ne ko bai cancanta ba musamman ya hada cewa addinin mu ba daidai da nashi ba akai uwa akai makarbi ya sai da aka kwace mulkin nan a hannunsa baka daura wanda muke so wanda muke gani namu ne wanda muke gani gwamnatin muke ta talakawa ita ma dai ba ta canza zani ba haka dai ta ci gaba da yawo da zanin ta irin nada har aka wuce shekara 8 sannan aka shigo wannan da ake ciki kuma yanzu har an fara cewa gara na wancan na rantsi da Allah indai ba mu gyara daga tushe ba ko ba mu gama ganin bala'i ba jama'a wannan abun da muke gani a ce an yi corona an yi cashless yanzu ana kan no subsidy ana kan da yesu nan dai ma da yake cikin ga sunan dai wasu fitintunu iri daban-daban kai kita in lailil muslim ko to ba gama ganin su ba mu ma shirya kawai in dai ba mu shirya mu gyara daga tushe ba ko to mu shirya ci gaba da shiga cikin wata sawarwara kamar yadda annabi yake faɗa cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitintunu za su riski mumini har idan ya ga wata fitina sai ya ce hadhihi muhlikati ko hadhihi mahlikati duka akwai wasal yace wannan fitina ita ce ƙarshe na ba zan wuce wannan fitinar ba nabi yace kuma sai ta zo sai ta wuce mumini sai ya tsira sai wata ta zo wadda tafi waccan bala'i sai ya dinga cewa hadhihi wannan kam ba zan kai labari ba wa'ana ya sallama da rayuwa ma gaba daya ba haka za a dinga yin fitintunu iri daban-daban kamar duhun dare to menene yake jawo waɗannan fitintunu suke faruwa gare mu haka bayan dai kaddara da Allah ya riga ya rubuta cewa sai an yi fitintunun nan ba za a fasa ba akwai kuma wasu asbabu sababi mafi girma da ya kamata mu yi ikirafi da shi shine laifuffukanmu da munanan ɗabi'unmu da sakacinmu game da bin asbab ayoyi suna nan da yawa a cikin Qur'ani birjik da suke magana akan wannan duk da yake mutane yanzu ba su so a faɗa musu waɗannan ayoyin Allah yana cewa walaqad arsalna ila umamin min qablika cikin suratul an'am kenan ko walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra'i la'allahum yatadarrawun haqiqa mun aika da annabawa da manzanni zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka sai muka kama su da kunci muka kama su da yunwa da bala'i wai ko sa risinansu ba Allah Allah ya ce falawla id ja'ahum ba'suna tadarru da a ce lokacin da muka kuntata musu sun risina sun ba Allah da mun kyautata musu walakin qasat qulubuhum amma sai suka ƙara bushewa zuciyar su kekashi suka kiyarda ma cewa laifi suke yi wazai lahu shaytanu ma kanu ya'malu shaytan ya dinga ce musu ma kar ku yarda kar a ga muku cewa wai saban Allah ya jawo muku America duk kafirai ne aka suke cikin jin dadi ba ka yan boko suke fada ba ai dai kasar kafirai suna nan lami lafiya ya zai a ce mu dan muna zanubi ƙarya ne kaza 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 to haka Allah yake wa zai lahu shaytanu ma kanu ya amalu haka wani zai Allah yake cewa kuma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i Allah yace Allahu ya tadarrau thumma badalna makana sayyi'ati al hasana hatta afaw wa qalu kad masaa ba an ad dharra was sarra fa akhadnahum baghtatan Allah yace wa hum la yash'uru wannan kuma kaga kusan iri ɗaya da waccan aya tana cikin suratul a'raf Allah yace babu wata alƙarya da muka aika mata da annabi ko manzo face sai da muka kama mutanen garin muka sa su cikin kunci da yunwa da wahala muna musu haka ne fa wai dan sa ankara su dawo cikin hayyacin su muna musu haka ne kaman alheri ne gare su su gane cewa sun yi wa Allah laifi sai su tuba sai Allah ya gyara musu Allah yace sannan in suka tuba sai mu canza wannan barna wannan mummuna abu mu kawo musu mai kyau har su ainihin wato samu sauki har su dinga cewa oh kamar iyayenmu da suka gabata ba su shiga cikin kunci da wahala ba fa irin waɗannan suna nan da yawa walau ana alqur'anul wattaqu da malan yaja ma asabukum min musibatin ga sanan ire-iren su da yawa sannan mu kalla jama'a aikace abin da ya faru da al'ummomi mabambanta idan muka koma cikin tarihi za mu ga haka to amma menene matsalar shi ne kamar da Allah yake cewa walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar Allah yace hikmatun baligha fama tughlin nuzur hakika labarai sun zakko musu wanda ya kamata su ja kunnan su muzdajar abin jan kunne hikmatun baligha akwai hikima isasshiya a cikin labaran da Allah ya bamu na annabawa da al'ummomi da sauran mutanen kirki da na banza da Allah ya ambata mana dan mu dauki izina sai Allah yace fama tughlin nuzur amma wazi ne mutane amfani su baya wadatar da mutane sai sun ji a jika saboda idan muka yi taswirin matsalar za mu ga cewa mu ne dai muka haifar da wannan abin da yake faruwa ta yaya muka haifar shine ta tarayyan mu akan barna kowa akan inda yake idan ka dauki samari ɗan uwanmu matasa da suke ta wannan agitation din cewa wallahi ba a isa ba ba wanda ya isa ya hana su din sai ka ce to yanzu waɗannan matasa waɗanda a yanzu kafin ma da suke cewa a ba su dama a ba su su faɗi bukatunsu kuma an zo next election ma duka matasan ya kamata a ɗaura dattawa ba su iya ba sai ka ce to yanzu waɗannan matasan da ba su san mutuncin wanda ya girme su a shekaru wanda ya fi su a ilimi wanda ya riga su a cikin experience na gudanarwa malaman da suka aure ɗaura auren iyayensu malaman da ke yi wa gawakin su jana'iza malaman da ke limanci a masallatansu malaman da ke musu wa'azi malaman da manufarsu kawai ka ji tsoron Allah ka tsira ba sa buƙatar ko sisinka ya zama duk waɗannan ba a ga mutuncinsu ba kuma babu mulki a hannun masu wannan magana babu abin da ke hannunsu in ban da ɗan banzan talauci da rashin kunya to yanzu ba sa ganin girman kowa ranar suka samu kame kuma ya za su yi kenan kaga su yan siyasa na ai sun iya mallambo su zo suna muka suna da kirki har sai sun samu mukamin sannan su fito da asalin color din su to wanda ya zama tun farko ma bai nuna yana da kirki ba kaga ba za a tsammanta mishi wani alheri ba to kenan kaga ba su cancanta a ba su jagoranci ba kuma inda za ka gwada irin waɗannan da za ka jawo wani a cikinsu a ba shi koda kwamitin masallacin nan su ba shi kwandunan tara sadaka a zo bayan wata shida ce za a yi audit kaga abin da za ta akwai wani mutum ɗan Lagos ba san ko yana rayuwa ko ya mutu da ake ce mishi Tai Solari da tawa za su san shi wanda ya taɓa riƙe People's Bank zamanin baban gida Tai Solari ɗin nan wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama ne ɗan aluta ne na nunawa sarki da gajeren wando yake yawo da singileti saboda aluta ya matsa wa baban gida abin gida da ya tashi iya shagin shi sai ya sa aka ɗauko shi aka zo da shi yodan barak kenan a lokacin aka rubuta takarda aka ce an ba shi mukami an buɗe wani sabon banki da sunan bankin People's Bank of Nigeria, bankin talakawan Nigeria, so ake kawai ya tsara yadda za a bada basussuka da tallafi da kaza da kaza don kowa ya samu arziki. Aka kawo makudan dubban miliyoyi aka danka mai. Ba kawai baban gida kawai da kai kawai rabu da shi. Tai salarin kafin ka ce kanzil tai salarin ya zo mai arziki. Ya fara saka linshi irin yadda Yarbawa suke din. Ya canza rayuwarsa, ya shigo gari. Yana tafiye-tafiye ba shi London, ba shi Jamus, ba shi Washington. Sai da baban gida ya tabbatar cewa ya gama shakan abin da zai shaka, sai aka kira shi aka ce zai bada ba'asi akan abin da. Idan ga zuru-zuru ido kamar an kama kwarto. Baban gida ya ce mishi to ka gani ku? Yanzu kai gashi kwana kaɗan an baka wasu ɗan kuɗaɗe ji irin ɓarnar da kai, amma kana nan kana zagi mu cewa ba mu iya ba. Za ka daga nan bai sake wani magana ba. Sai ka shiga dai Allah ya shirye ka. To mafi yawan masu surutun na wallahi shi ne matsayinsu wannan. Wato duk wanda bai riƙe shugabanci ko aka ba shi muƙami ba ko bai san me badin ɗin da ke kan shugabanni ba, bai sani ba. Saboda haka ba zai iya imajinin yaya suke yi ba. Ni da na kasance ina da irin wannan tunanin, ina da yawan ganin cewa wani shugaba bai kyauta ba, bai iya ba, kaza da kaza. Allah ya tashi sai ya jarabce ni ma da shugabanci. Tunda na yi wannan shugabanci sai na iya bakina. Sai na gani ma da shekarun matasa amma ba na irin hayaniyar da suke. Sai na gane ashe an bani shugabancin wata 'yan makaranta a wuri guda, sai na ga ashe ma ni da kiki ne ma ban ma iya komai ba. Yaya gwamnan jihar Kaduna ko jihar Kogi ko jihar Sokoto ashe ya yake fama da jama'a? Yawan takardu, yawan meeting, wani decision din zaka yi making din shi kai ma ka san dai kawai kana trying ne, baka tabbatar ko abin da ya kamata ba ke. Idan ka san wannan zaka gane muhimmancin abin da yasa Annabi ya ce a dinga wa shugabanni addu'a da musu fatan alheri. Abin da yasa malaman musulunci suka ce a dinga ba shugabanni uzuri, saboda su suka san irin jiralar da suke ciki, sannan kuma da irin hisabin da ke jiran su gaban Allah. Duk wannan ma na duniya kaɗan ne, abin da ke jiran su na hisabi a gaban Allah ba kaɗan ba ne. Sayyidina Umar yake cewa lokacin da zai rasu ake mishi murna, ana cewa ka yi halifanci, ka yi adalci, ka gina daular musulunci, yanzu kuma ga mutuwar shahada. Ai kai Umar ka more, ka samu gyaɗar dogo sama yaya ƙasa yaya. Sai ya girgiza kai ya ce ina, ba ku san abin da kuke faɗa ba. Fatan Umar shi ne tsakanin shi da waɗannan musulmai da ya mallaka shekara 12, ranar alkiyama ya zama tsakanin shi da su ba kare bin damo. Amma shi ya san ba an za a mai hisabi daƙin-daƙin, to ba zai kai labari ba. Wannan Umar fa kenan da yake abin buga misali game da adalci. Sannan ji addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gamammiyar addu'a, ya ce ya Allah, wanda duk ya shugabanci wani abu na al'ummata ya cutar da su, ya ƙuntata musu, Allah ka ƙuntata mai. Wannan addu'a Allah ya karɓa automatically. Saboda haka duk shugaban da ya zalunci, to bala'in da ke jiran shi ya fi na kai talaka wanda baka shugabanci kowa ba. Kuma tun anan duniya zai gamu da wannan ƙuncin, ko da kuna ganin shi kamar yana cikin nishaɗi da annashuwa, shi ya san bala'in da yake fama da shi a cikin zuciyarsa. Saboda haka dole mu koma drawing board, kamar yadda suke cewa, mu koma mu nazarci menene ya faru. Idan muka kalli abubuwan da suke ta faruwa a ƙasar nan, mun san cewa mun riga mun kauce daga turba, shi ne akwai cin amana aiki. Ma'aikata ba sa riƙe amana aikin da aka ba su. An ce ka zo aiki ƙarfe 8, baka zo ba sai 10. Malaman makaranta sun zo ba su shiga aji ba. Kowa in ya samu dama yana so ya yi cuta, ya yi zalunci. 'Yan kasuwa su ma abin da suke kenan, dillalai, masu saida abinci, masu awo, kowa ka gani kawai ya zama ɗan ina da yaki halas yaki haram. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin Bukhari, ƙarshen duniya za a yi wani zamani wanda mutum bai damu a ina ya samu arzikin shi ba. Amin halalin amin haram, mutum bai damu ba, ko mutane ma ba su damu ba. Yanzu aka ce an ba mutum wani sabon mukami, to murna da ake mishi ya samu hanyar da zai sata, kuma ya sato yago za a yi ta murna ana ta helin din sa da ƴan uwan shi da iyalan shi da makwabta kowa ana alhamdulillah namu ya samu waje kuma sai a dauki wata sarauta sai a bashi shi ya zama dan masanin kaza ko saddaunan kaza alalan an san kasurgumin barawon dukiyar al'umma ne saboda an san ne entitlements din sa babu yadda za a samu wannan arzikin da yake yawo a gabashin shi saboda har muna celebrating din wato munanan al'adu da halaye na Allah wadarai celebrating din su muke yayin da kasashen nasara ba su yarda da wannan ba a kasashen da ba na musulmai ba suna da accountability akan public service duk wanda ya rike public office sai yayi accounting for every penny da ya shiga wannan ofishin ko ya fita mu kuma ma da hanyoyi da dama da muke yin cuwa-cuwa sawa'un a ofishin gwamnati ne ko a kamfanoni ko a ma'aikatu ko a wuraren sana'o'i kowa cuta da zalunci sannan wasa da addini jama'a wani malamin mu yana cewa yake cewa tun da kaga an wayi gari musulmi ba su iya a kira sallah su tare a masallaci su jira liman sai dai liman ya tayar su shigo ce tun daga na aka san matsala ya kamata a ce liman ya shigo sai dai ya ce sahu amma sai ya shigo ya ga da asuba shi da wasu ƴan kwayannin mutane guda uku haka daga ladan sai wasu tsofi guda biyu wanda suka sallama duniya sai kuma dan dan ladanin da ya taho da shi sauran duka sai an shiga raka'a ta biyu sannan masu karfin niyya za su fito saboda wasa da addini jama'a sannan ji irin wato sawarwarar da ke cikin gidajen aure cin mutuncin iyalai cin amana cin zarafi wulakanta haƙoƙi da dayyaya su kallo kuma tsakanin ƴaƴa da iyaye irin matsalolin da ke faruwa ko ina dai ka bincika ko ba ga matsaloli ne sun riga sun shiga sun yi ruwa sun yi tsaki in ka je makarantun haka ne in ka je asibitoci haka ne duk inda ka je in ka je police station haka ne duk inda ka je za ka tare da waɗannan matsalolin sun riga sun gama wato dirkakanmu ni ina ganin a ɗannawa ƙaramin tunanin na so in faɗa mana wasu abubuwan da in mun yi ta yi mu samu sauƙi na farko dole dai mu yi haƙuri haƙurin da malamai suke cewa dai a yi muke cewa ba za mu yi ba dole sai mun yi shine kamar ayar da malam ya ja faɗin Allah madaukakin sarki cewa amma sai tum adada kul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-dara'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah dole sai an yi haƙuri alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa dannan sune as-sabirun ko dole sai an yi haƙuri an yi musabara an jure tabbas ana jin yunwa ana jin kunci ana shan duka da tabare ana jin ba daɗi daga mutum mallan lokaci guda ma wani ya ga ya tsufa kamar an ninka mai shekaru wani kaji yana san batu kamar ya sha wiwi mallan to duk wannan a kunci da damuwa to dole sai dai mun yi hakuri mu san cewa fa zai wuce inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra dole abin da zai aike ciki zai wuce wata rana ya zama tarihi sannan kuma kowa ya fara gyara daga inda ya san yayi kuskure amanar da ka san an baka ta aiki to ka rike ta auren da ka je ka karba ka rike ƴan mutane da mutunci sana'arka da kake yi ka daina algushi a cikinta ko zalunci ko cin amana mai gidanka da ya danka maka dukiya dan a yi kasuwanci ka daina cutar da shi ka daina zaluntarsa haƙoƙin mutane da ke hannunka ka tabbatar ka mai musu dole kowa ya koma asali kuma dole mu yadda mu yi itirafi da zunubanmu kar mu dinga inkarin cewa mu ba mai laifi ba annabawa da aka ambata da Allah ya musu jarabawa annabin nan da Allah ya jarabce shi da kifi ya haɗe shi me ya dinga yi walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun me ya dinga yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin da ka shi ma kifin ya shiga cikin damuwa dole ya je ya aman shi fana bazahu fil ara ya je ya aman shi a cikin yashi ka kaddara a ce kifi ya haɗe mutum jama'a katin kifi ya riga ya gama haɗe mutum ai ga rayuwa ta zo ƙarshe babu wanda yake tsammanin kuma za ka tsira amma da ya gaskata Allah yayi ta tuba daga zanubansa sai Allah ya gafarta mishi Allah ya kawo mishi mafita annabi Adam alaihi salam da yayi laifin da yayi na cin dan itaciya Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai ne annabi Adam ya rabbana inna zalamna anfusana sai mun itirafi da cewa mu masu kurakurai ne Allah yana son mutane masu yadda cewa sun yi laifi su nemi gafararsa hacci giya Allah yake daddare ina masu laifi in gafarta musu ina masu neman falalata in ba su ina masu neman wata baiwa in yi musu saboda haka mu itirafi da cewa mu masu zunubai ne kuma mu nemi gafara Allah daga zunubanmu Allah yana son sidiqun niyya gaskata cewa da gaske muke mun niyyar gyarawa ko da gyaran ya fi ƙarfinmu anan malamai suna buga misali da kissar wannan bawan Allah wanda ya kashe mutum 99 babban dan daba ne ya kashe mutum 99 sai kuma zuciyar shi ta karaya yana so ya tuba sai ya samu wani wanda yake mai yawan bautar Allah amma ba bisa ilimi ba ya tambaye shi ya ce algata malam kaji kaji laifina amma ina so in tuba wannan mutum mai bauta babu ilimi ya ce ina ai ba yadda za ka tuba ai kada ka samu matsala ka jira kawai ka shiga wuta bayan ka mutu sai ya fusata sai ya cika lamba ta 100 da wannan mutum ya kashe na 100 amma har yanzu yana son ya tuba din sai ya sake dubawa aka cigita mishi wani malami sai jigun malamin nan ya tambaye shi ya zan yi in tuba malamin ya ce kwarai ko in ka tuba Allah zai yafe maka amma ka bar wannan garin akwai mutanen banza da yawa akwai inda ka saba barna ka tafi gari kaza mutanen kirki ne ka je ka shiga cikin su ka saje Allah zai gafarta maka tuba jama'a mutum fa ya kashe ba daya ba ba biyar ba ba goma ba mutum 100 wanda mutum daya kawai idan ka kashe ba da haƙi ba in ka je lahira zaka raina kanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kai na kawo ina neman Allah ya bani garanti akan zai yi afuwa ma waɗanda suke kisan kai a cikin al'ummata Allah ya ce babu wannan afuwa saboda Ibnu Abbas yana ganin laifi biyu cike yake halla da mutum a wuta da shirka da kisan kai ba laifi ɗaya bane agun Ibnu Abbas saboda jini abin kiyaya ne amma shi ya zubar da jinin mutum 100 madad da haka tunda da gaske yake yana nufin tuba Allah ya bashi chance din tuba ya kama hanya zai tafi wancan garin sai Allah ya mai rasuwa mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka taho suna jayayya akan kowa yana so ya dauke shi mala'ikun azaba suka ce dama can mutumin nan ai mai kisan kai wannan kuma suka ce ai ya riga ya tuba karshe suka yanke shawara akan cewa to a auna daga inda ya fito garin mutane marasa kirki da inda za shi ina gawar tafi kusa da shi to inda tafi kusa da shi din to nan ne ya kamata a tafi da shi a lokacin kuma ya fi kusa da garin mutanen Bangal amma sai Allah ya sa ƙasa waccan ta matse wannan kuma ta bude Allah ya tsinatar da shi saboda Allah ya gaskata sidiqun niyyar da yake da ita sannan sai kuma mun ji tsoron Allah jin tsoro na gaske ba a baka ba ji wancan bawan Allah wanda yayi zinubi yayi sabo sai ya ce ma ƴaƴan shi idan na mutu gawata ka a sa a rami a kona sai ta yi gawayi ta yi toka sannan a daka a nika a mai da ita toka a je a kalli mafitar iska a sheƙar da ita ta bi iska haka ko aka yi mishi wa da karshe ana gama sheƙar da shi Allah ya ce mala'iku ku haɗa mun shi wuri guda a tada shi aka tada shi aka tsaye da shi gaban Allah Allah ya ce mishi me kai ka wannan irin ta'annaci sai ce ma Allah tsaba ragin tsoron gamuwa da kai kuma Allah ya san zuciyar shi cewa da gaske ne tsaba tsoro ne Allah ya ce to shikenan ka je na amintar da kai daga tsoron na gafarta maka wannan yana nuna mana cewa indai ka gaskata wato niyyarka ka tsoraci Allah da gaske komai girman zunubanka sai Allah ya gafarta maka amma ya zama da gaske kake sannan bayan mun tuba ko mu tsayi akan gaskiya kar mu koma kar mu zama masu tuban mu zuru Annabi Musa alaihi salam da dan uwan shi Harun sun ta addu'a suna cewa ya Allah ka ba Fir'auna arziki ka ba shi karfin soja ka ba shi karfin mulki Fir'auna fa ba zai ji magana bai Allah sai kai maganin shi ba sai Allah ya ce musu mene kad ujibad da'awatukuma, an amsa buƙatar fastaqima, amma ku je ku dage akan bin gaskiya. Allah ya ce musu, malaman tarihi suka ce wannan amsa addu'a da aka yi musu ba su ganta aikace ba, ba halkar da Fir'auna ba sai bayan shekara 40 sannan suka ga. Daga sanda Allah ya ce musu an amsa muku buƙatar, amma sai da suka shekara 40 suna jiran su ganta aikace. Mu kuma so muke yanzu-yanzun nan kawai da mun sha yanzu magani yanzu. Yanzu kawai muke so kamar da ake haɗa waya, kawai ka siyo waya, ka buɗe, ka sa sim card, ka tashe shi, kawai ka sa, ka ci gaba da browsing. Yanzu-yanzun nan. Bahaushe ma ya ce yanzu-yanzun sai Allah. To haka nan kuma dole mu dage wajen addu'a. Wannan abin yana bani mamaki jama'a. Za ka ji kullum muna cewa to Najeriya dai sai addu'a. Amma kuma shin muna zama mai addu'a? Sai ai Najeriya sai addu'a, Najeriya sai addu'a. Amma kowa ya kanshi wannan tambayar. Yau sharbanka da ka tashi cikin dare, ka yi istighfari, ka yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka yi nafilfili, in ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ƙasar nan tamu ta lalace, Allah ka fi mu san lalacewa ta, Allah ka gyara mana ita. Ba ma yin wannan addu'a. Idan limamanmu suka zo suna yi ma a cikin huduba, gani yake ma ba su kyautawa. Sai Allah ka shiri shi wa gabaninmu, Allah ka gyara mana ƙasarmu, sai a ga dan me yake wannan addu'a. Ai wannan ba su da niyyar gyaruwa. Addu'a da kake yi bayan sallah, addu'a da kake yi a cikin tahiya, addu'a da kake yi ana ruwan sama, addu'a da kake bayan an kira sallah, addu'a da kake yi wajen shan ruwa idan ka yi azumi, duk kana saka Najeriya da matsalolinta a cikin addu'o'inka. Mafi yau mu ba ma yi. Magana Allah, magana gaskiya. To mu gyara wannan ɗabi'ar, mu dinga yawaita addu'a don neman Allah ya gyara mana Najeriya. Domin kamar yadda malamin Malam Albani yake faɗa, Allah ya gafarta mishi. Babu wata ƙasa sai Najeriya. Duk inda ka je yanzu tsangwama mu ake ma 'yan Najeriya saboda matsalolinmu, kuma duk inda ka je a matsayinka na baƙo za ka ji kana da gurba. Hatta 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen da suke jin daɗin rayuwa irin Ingila da Jamus da Faransa da Saudi Arabia da Amurka da ko'ina, in ka gamu da su ko in kana tattaunawa da su ko a social media za ka ji har yanzu suna alhini da begen ƙasarsu, suna fata ina ma da za ta gyaru su dawo su zama 'yan Najeriya da suke zaune a Najeriya. A wuraren da bin su ma ake ana kamawa, wani kuma harajin da kake biya da irin bautatar da kai da ake yi, ka goma ce ka dawo gari ƙasarku. Saboda kawai mutum ƙasa sai Najeriya. Min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra. Sai ƙasarmu in ta gyaru kowa ya ji daɗi, shikenan an huta. Yanzu da bata gyaru ba kowa fa na jin wahalar da ake, har su masu mulki. Dan na tabbatar muku cewa wannan jiga-jigan da aka yi a kan zanga-zangan nan fa ya firgita su ba. Saboda in aka yi zanga-zanga za su fi kowa shiga cikin asara idan ƙasar ta lalace, tunda su suke morarta. Mu galibi mutanenmu wani ma zai so ina ma ya ga ƙahon a Zara'ili yake ko Isra'ilu, a Isra'ilu wallahi zai busa shi, zai busa shi a mutu duk. Idan mutum ya ji yunwa ya ji wahala, Turawa suka ce a hungry man is an angry man, mai jin yunwa mutum ne mai fushi. Shi sa manzo Allah yake addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sad daji'. Allah ina neman ka tsare ni daga yunwa, domin yunwa mummunan abokin bacci ne. Wato yunwa mafi bala'i ita ce yunwa da za ka kwana da ita baka ci komai ba. Ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka jama'a, mu kokari mu dage wajen addu'a da tuba daga zunubanmu, da kuma abu na ƙarshe da nake so na ambata mana shine haƙoƙin mazowanmu, iyaye, ‘ya’ya, matan aure, maƙwabta, marayu, ma’aikatan da ke ƙarƙashinmu, masu cin arziki a ƙasan arzikinmu, waɗanda Allah ya ɗaura ɗawainiyarsa a ƙarƙashinmu. Kusan kowa yana da wato wasu mutane da rayuwarsu take ta’allaƙe da shi. Ka yi ƙoƙari ka kyautata musu, kai ma sai Allah ya kyautata maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Tirmidhi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yace masu tausayi Allah Ubangiji mai rahama yana tausaya musu. Ku tausaya ma waɗanda suke ƙarƙashinku, sai Allah ya tausaya muku. Masu rauni, da talakawa da marayu wannan annabi yake cewa da ba dan su ba da Allah ba zai ba mu arziki ba da Allah ba zai mana ruwa ba masu karamin karfi wadanda ke karkashin mumune shugabannin su a ma'aikatu da wuraren aiki mu je na kuntata musu mu je na zama wato azzalimai akan su kai kana zalunci an baka direba guda 50 kana kula da su ka ta musu zalunci kuma kana cewa gwamnatin kogi bai kyautawa kai mai banci ka da gwamnatin kogi baka da banbanci da ko shugaban karamar hukuma ko bajana local government ne shi ma ko ina ne local government ne lokaje ko ka ta zagin chairman local government ne lokaje kuma kai ma irin haka kake to shi ma kuma na kasa da kai din direban shi ma yana cewa aure wata mata yana ta zaluntar ta kuma nan yana cewa senior driver bai da kirki kuma gane irin wannan abun kowa akwai wata silsila wani silsila na akhta wal mughalatat wani chain na da yake circulating na zalunci kowa yana kuntatawa na kasar shi kuma wallahi abun har ya wayi gari kamar a cikin jinin mu yake muna hulɗa da yara kanana ɗan makaranta da muke managing school sai ga yaro karami amma yana da ra'ayin mugunta karasa ina ya koya koko a mugu aka haife shi da ya kamata ce sai in ya girma ne ya koyi mugunta sakamako circumstances ko amma sai ga from the word go azalimi ne shi kaga kamar abun ya bi jinin jikin mu jama'a za ga yara kanana masu ƙarya yara kanana da sun iya yaudara wannan akwai ban mamaki jama'a abu na ƙarshe da nake so na ambata a cikin abun da ya kamata mu gyara shine wato mu'amalan mu ta fuskar ilimi sata jaraba waɗannan da muke gani jama'a bal practice da ake a makarantu waye ne ku da sauransu yaya za a yi mutanen da jaraba wanda suka yi a makaranta ta ƙarya ce je ta suka zama ƴan boko ta yaya za a yi su yi nagarta ta yaya za a yi su yi aikin da ake nema ta yaya za a yi su yi gaskiya ta yaya za a yi su zama ma'aikata masu amana aiki ai an bar da ake cewa ne tirani an bar shiri tirani so da haka jama'a mu daina goyen bayan barna a inda take mu taka mata burki mu yi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar insha Allah za mu ga haske akan wato al'amarin rayuwa yan wani masu albarka karna cika ku da dogon surutu wanda zai mantar da mu farkon sa babu shakka kamar yadda aka ambata malamai suka sha tattaunawa muna cikin wani trial time wato lokaci na jarabawa a rayuwa kuma na roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ci wannan jarabawa kuma Allah ubangiji ya sa waɗannan fitintunu su zama cewa iyakan mu da su a wannan duniya zalla sai sama cikin hadisi yana cewa mumini ba zai gushe ba yana shiga cikin fitintunu ɗaya bayan ɗaya Allah yana karkade mai zunuban shi sai zama haran da zai mutu bai da zunubi ko kwaya ɗaya in haka ne kaga mun ci riba waɗannan musibin da zaman ka je lahira a ce wannan wahalar da ka sha a madadin zunubanka ladan ne kawai ke jiran to kaga an samu sauki ubangiji Allah ka sauka mana amin Allah ubangiji ka kawo mana gyara a wannan ƙasa ta mu shugabanninmu na Najeriya a dukkanin matakai Allah muna roƙonka kai riko da hannunsu zuwa ga abin da yake alkhairi gare mu da ƙasarmu ya Allah ka magance mana damuwar tafi ƙarfinmu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah kuma ka jikan magabatan mu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai gabaki daya ina godiya ta musamman gare ku ku da kuka zauna har dare gashi yanzu yayi kusan 9:30 kuna sauraron mu Allah ya saka mu kowa da alkhairi yadda Allah ya hada fuskokin mu anan Allah ka hada fuskokin mu a cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma godiya ta musamman ga dan uwa malam ainihin wato Yusuf da muke cewa baba Alhaji Azariya ban san kuna ana fadan haka ba Allah ya saka mishi alkhairi jagorancin da yake muku na addini anan ubangiji Allah ya biya shi da aljanna shi da sauran mataimakan shi cikin dalibai da ustazai da dattawa da yan kwamiti da yan agaji da sauran duk masu zuwa tsaki Allah ya saka musu alkhairi haka nan kuma na godiya ga yan social media wanda suke ta daukan waɗannan darussa suna yada su Allah ya ba su ladan da yake bai wanda ya yada alkhairi zan saurara anan sai Allah ya hada mu kuma a wani karo insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله